Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma zamu magana ne akan kokarin da ake yi wajen wayar da kan matasa akan harkokin noma a Afrika. Kuma sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Ghana ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakiliyar Hauwa Abdulkarim Yonkayaniya ta tattauna da ƙwararre akan ilimin halittar ɗan adam Farfesa Eric Dankwa wanda shine shugaban cibiyar inganta amfanin gona ta yammacin Afirka kuma tsohon daraktan cibiyar fasahar ƙere-ƙere ta jami'ar Ghana.
Yunkurin janyo hankalin matasa da za su shiga harkar noma zai iya samar da fa'ida sosai. Muddin aka samar da damammaki masu yawa na rungumar sabbin abubuwa da suka shafi sassa daban-daban. In ji wani ƙwararre kan ilimin halittar ɗan adam Farfesa Eric Dankwa wanda shine shugaban cibiyar inganta amfanin gona ta yammacin Afirka kuma tsohon daraktan cibiyar fasahar ƙere-ƙere a jami'ar Ghana. Ya bayyana cewa matasa masu basira za su iya shiga harkar noma ne idan sun ga dama. A zamanin nan a samu ci gaba a fasaha, matasa su ne zakarun kirkire-kirkire da ke daidaita ayyukan tattalin arziki daban-daban. Muna son matasa su shiga harkar noma amma ba za su yi ba idan babu wani damammaki, in ji Farfesa Dankwa. A ɓangaren matasa kuwa, Abdulrazak Isaka, matashi da ke sha'awar shiga harkar noma, ya yi kira ga gwamnati da bankuna su dinga ba da rance domin taimakawa masu sha'awar kama aikin noma kamar yadda kasashe da suka ci gaba suke yi.
Saboda in kana noma ni na ga na farko kaga lokacinka ka ci albarkan lokacinka don ka yi busy cikin harkar noma kuma yayi da kyau ka zo ka harvest ka cire abincinka wanda za ka yi ka ci da kanka da iyalinka ka cire wannan isorowani ai zaka iya ka sayar da wannan ka samu wani kudi ka sayar jeho ko ba ka ba dangan economically yana da amfani kenan. Amma ni na ga nan ga Ghana ko Africa manomai ba su samu wani taimakon wurin zuwa kayan aikin noma ko kaman fertilizer ko tractor ma don naji wai kaman Europe haka inda ka iya kai niyya cewa zaka zama manomi akwai policy government za su iya baka kudi ba ma shi ka kawo collateral ba ko kana da wani abu ko wani garanta da ji zai garanta sannan a baka kudin za ka yi noman ba kawai dai niyya za ka duki kawai sai ka ji banki su baka loan without interest din da zai zama abinci za ka nomi ba ko kiwo dabbobi da ake ci za ka yi ba kawai a baka ka sa hankali kai to wurin samun riban ka shi kai ma kai ta talika biya loan a zuwa shi nan ga abin da ya kamata gwamnati ya sa hannu ya zama taimako a gare da manomai kenan. Ya ci in dai aka san wanin ga manomi ce ko wanin ga yayi niyya cewa zai koma cikin noma ya ci banki su san kanda za su yi su iya bashi loan da su ya iya yin noman kanda ya kamata ko kanda yake so.
Ni mai magana sunana Isa Abubakar. Da gaske mu ni manoma ne, kamar yanda ake batun noma ya muna amfani sosai, kamar yanda aka sani mutum baya rayi sheda kuma baya samu abinci sheda manoma. Amma garin nan matsala da muke fuskanta shine ba generalized ko decentralized noman ba, har wato ba bashi karfin gwiwa yanda ya kamata ba. Inda noman da ake shine misali kai da kanka kai abinci ka samu ka ajiye gabanin da shekara ka ci abinci farko kenan, amma wayanda ke so su yi gona na wannan da wanda yake yayi sagwa to commercial kenan, wannan gonan akwai damuwa kadan domin gwamnati baya mara ma wannan gona wannan ayyuka baya domin a samu ci gaba. Shike kama garin cikas ko kuwa cin baya na wurin samu aiki da kuma abinci yanda yayi sada da sauransu, domin gwamnati baya sama manoma kowani karfi ko kuwa hannu akan aikin da ake yin. Amma kuma na karshe shine akwai wayanda ke wannan noma ko kuwa aikin gona ke yin amma su ba su fahimci ani aikin ba, shi yasa ba musu amfani. Yasa idan bukatar da bukace wurin gwamnati shine kai mako na su fertilizer da sauran abin da zai taimaka ma manoma, kuma cooperative ir ababa da zai ba manoma karfin gwiwa. Sannan kuma asara muna war abin da misali gwamnati ita ke sa musu karfi domin su ma su samu warwala da rayuwa ko su same sauki da rayuwa. Kuma idan kare noma da a saya abincin ko kuwa da wani tsari yanda zai taimaka ma manoma, shi zai sa a samu amfani. Ba gabanin da haka gonaki da ake yin duka na ci abinci gida ne ba wanda zai taimaka ma makwabta ba ko ɗan waye ba. Suka ce dai abinda muke bukata na noma gari na shine warehouse, wurin da ake preserve abinci. Ya bari ba ka iya kai noma yanda ya kamata domin ko da za ka sa nauyin kudinka ko kuwa galli ne a cikin wannan da wiya domin ko ka kara baka da wurin preservation. Wa'annan ba duka ana saurara gwamnati ya taimaka da haka.
Ibrahim Olaibi from shugaban Alsakuwa Farm ya ce aikin noma dai suna cikin cin amfaninsa, kuma sun saka wasu cikin aikin waɗanda su ma yanzu suna cin amfaninsa. Ya ce kowane matashi da ya kammala karatu babu aiki to ya rungumi aikin noman.
Gaskiya na farko din na noma, kuma na biyu kuma mun ci amfani ciki da yawa, ba na ni kadai ba, na iyaye da kuma na abokanai na, kuma kowa ya ci amfanin ci, kuma mun samu kuma mun sa mutane kuma cikin aikin gonan, kuma sula kuma samun albashi, ma'ana employment kenan. Yasa inda amfani da shi kullum ta ce da muna godiya ma Allah muna ci amfani gona da muke yi yau da kullum. Gaskiya ya fi a ce matashi da ka jawo hankalinka ka zo cikin lamarin gonan nan, saboda kin ga mutane da yawa mun kare school, wani ma ya kare secondary school, wani ya kare ma har university mai shida da digiri, ke kuma mai shida ta bidan aiki na ta bidan aiki bai samu aiki, amma ya fara wani gona kadan-kadan nan ba, to ya support da shi ba kan shi ma iyalen shi har da ma cikin economy ma Ghana ma gabadiya. Yasa ni na ba kowa encouragement kuma mai shi in ina da wani ni passion ko mishi la son aikin nan to yi so cikin lambarin gonan nan, saboda ina help sosai ma shi da kanshi da kuma family shi da kuma ma Ghana ma gabadiya.
Alhaji Faisal, wanda ya shekaru sama da 10 a cikin aikin noma, ya yi kira ga kowa da a rungumi aikin noma.
Kira a ga matasa su shiga cikin aikin noma yana da muhimmanci sosai, saboda ni dan kaina na shiga cikin aikin noma kamar shekara 10 kenan da baya. Abin da nake da shi min ina son san na samu amfani da dama da shi nake ce da iyalaina da shi nake harkokina, kuma na ci amfani sosai. Shi yasa kira ga matasa su shiga cikin aikin noma yana da muhimmanci. Yanzu ana kira government ya kawo ayyuka, amma shi kaga kowa dai yana neman government ya create aiki. Kuma idan ka shiga aikin noma kana samun yancin kanka, ba kai da wani, ba ku da wani tashi da su ba kai da kanka, ka sare ma kanka lokaci da kake kan weather yanda weather yake. Shi yasa to ina ga aiki noma yana da kyau maza mata matasa su sa aikin su.
Mahmud Muhammad Nuruddin dan jarida kuma yana aikin noma ya ce idan ka kammala karatu kada ka jira aikin gwamnati, ka nemi hanyar yin noma, akwai alkhairi a ciki.
Noma alheri ne, kuma in ka duba aikin da yake iya ya ba mutum wani lafiya kuma kudi, inda kana neman kudi kana neman kwanciyar hankali, shi da noma. Duk duniya garin nan duk wadanda suke noma duka in ka duba rayuwarsu da sa'idin kudi ne suna da shi, kwanciyar hankali kuma suna da shi, duk abin da suke so ba sai sun je gari kuma sun sai ba. Yasa yau in mutum in ka kare su in kana nema aikin da zai baka na ci da rasha shi da noma. Yasa ya kai a lokacin da ya kamata matasa su koyi yanda ake noma, domin kowane lokaci abinci ne mutum ke ci, kuma duk wanda ke aiki abinci kuma ba zai yi asara ba. Yasa in komo mutane miliyan dubu za su yi noma ne sun samu waɗanda za su abincin da za su abin ga shuka. Yasa noma alheri ne, abu ne da ya kamata kowa, ko ba aikin ka noma ba ne, ko ya kamata kowa a ce kowa na da wani noman gonan da yake zuwa ya nemi abinci na ci da na iyali.
Madalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
Ghana ta kasance ta biyu wajen fitar da koko a duniya bayan kasar Ivory Coast. Noman koko a Ghana yana ɗaya daga cikin noman da yake kawo arziki mai yawan gaske a kasar. Yayin zantawa da manajan kamfanin koko ta Eliho Ghana Limited da ke cikin gundumar Amansiya ta Kudu a yankin Ashanti, Malam Abdulrahman Mustafa ya ce kowa ma zai iya yin aikin noma.
Noma kusan kowa zai iya ya shiga aikin noma, domin in ka duba kaga kaman bai da wani restrictions ababa da suka sari yin shi da yawa haka, ba wuri ne da yake neman specialization da yawa ba ga wanda ke so yi. Na yi maganar specialization saboda ai muna da wayanda suka je suka koyo agriculture, amma ba wannan ba, ko ba ka koya ba za ka iya kai, don ka iya ka doki laborers da menene duka ka sa ciki, amma inda ilimin ya fi taimaka ma aikin ne. Sa'annan na biyu neman kaman land, masalolin da ke ciki shi ne na samun land da za ka yi noma. In na gado ne, in saya za ka yi, in kuma za ka ti ka ga sarki ko ebushiya fenyin da ke da kasan ku yi yarjejeniya kan za ka soma nome kasan shi, a yi magana ikan da zai baka in kun gama, in abin ya kai yadda ya kamata, in kokoyin ya saya ya kai yanzu dai an iya ta girbewa kowane shekara. To lokacin shi ko raba biyu ya doki daya ka doki daya, kowa ya manage nashi. Wani ma na iya sallama ma duka ka manage mai, ya ga yanda kake tafiyar da lamarin naka. Yaso in an girbe ayi ta rabawan ka yana tafiya, wannan ana kiran shi abunu, mana a raba biyu. Sannan akwai wanda ake sayar ma kasan, an sayar ma ne kai naka ne ka sa naka ne ka te kai ta aikin.
To shin akwai wani taimako da kuke samu a bangaren noman koko daga gwamnati?
Gwamnati na ba da taimako shine na wurin subsidy, kamar ragowar kudin da ake sayin farm inputs, fertilizers da sauransu. Kai da mota ma na aikin agriculture gwamnati na bagowa ciki masu tractor sun ga duka shi ka samu kudin tractor da a kasuwa zaka sai tractor ba ka yawa amma kaga yan kauyuka sun sisi shi cikin sauki ana musu ragowan shi sannan fertilizers da sauran su kaman cocoa haka for some time now fertilizer kusan ana ba su ne su zuba ma gonan su su yi aikin su sun kare a ba su lokaci su zo su biya sai sa akwai sauki ta wannan wurin sa'annan problems in the face shine wurin pest and disease control su haka to yanzu kusan wayannan ma an magance shi saboda shigowan wasu kungiyoyi cikin harkan ina magana da koko kenan yawan shigowan wasu kungiyoyi cikin harkan koko ya bar yanzu control wadannan ababen duka yana zuwa da sauki saboda sun kawo mutanen da za su ba ku training yanda ku duba harkan kokon ku gonan ka yanda zaka duba shi duka sun gwada ma tun bidaya har zuwa yanda suke son sun su si kokon duka za su san yanda suke son yanayin shi yayi su sun su san yanda su si sun gwada ma yin shi haka nana nan kai da kai sun taimaka ma da magunguna da sauran su da kayan da ake yanka curuta da ke samun itacin da sauran su kamar doda mistletoe ana kiran shi grapevine ko mistletoe ban san sunan shi cikin Hausa ba shi yana attack itacin ya kama itacin shi daga bai samu yayaya da sauran su shi ake yayyankawa suna nan suna bayiwa suna bada motorized machine motobu inan wanda ake spraying da sauran su taimaka musu dai da wayannan kayayyakin wasu ma ana iya ba su abubuwa da zai ja kayan ya kawo gida da sauran su sai sa taimako kuma inda yake zuwa kenan amma da masalan ke samu da kenan amma yanzu ya zama taimako ya zo ciki shi sa ya kawo saukin wanga
akwai matsaloli da ake fuskanta bayan an girbe amfanin gonan za a kai su wurare kamar cikin birni ko kuma wani kasan
na matsalolin da suke fuskanta shine wurin move kayan su wannan generally ya affect koko da kowa shine hanyoyi na kauyuka da ake noman ba su da kyau ka samu za ka babban gari ko babban hanya ne mai kyau har garin amma kauyuka inda zaka shiga lungu-lungu ka sawo kayan ka zo da shi sai kaga hanyoyin ba su da kyau sai sa ana damu su wurin pricing kudin mota da diesel da kanshi bai da kyau sai sa yana bar price ya raise musu prices din kaya sai zo mai shi bai samu amfani abinda zaka amfani da shi sai kana ga kaman an sayar ma da tsada sai zo ba su ba wani amfani yake samu ba shi yake discourage mutane ba su yin farming nan da kanshi ma wani lokaci
Balan Jafaru dan Kwabiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci a Ghana ya nuna amfani da ke cikin aikin noma
da farko sai in ce noma dai mun ga amfani ta kuma mun shige ta shi yasa mu manoma ne musamman ni da ke maganan ga neman ilimi bai ana yin noma ba saboda amfani da ke cikin noma yawan wa'anda muke aikin noma da suke matasa a cikin wannan ayyukan suke taimakon kansu wurin biyan school fees abincin ci wurin kwana da sauran ababen da za su sa'annan wasu ma kaman wasu mu hakan ga da shi muke duban iyalin mu da shi har wasu na iya su sai filaye da kudin noma a wasu na samun gidaje a ciki wasu har motoci ana sai ciki saboda yana dangane da irin noman da kake
Malam Jafaru ya kara bayyana matsaloli da ke hana matasa shiga aikin noma daga cikin abin da ya bayyana ya ce akwai rashin samun filin yin noma rashin kudin sayan kayan aikin noma da kuma rashin hanyoyin tituna masu kyau
noma dai akwai amfani sosai amma yana da nata matsalolin da ake fuskanta musamman a nan kasar mu Ghana matsalolin kuma suna da yawa na farko sai in ce matasa da yawa farkon matsalan da ke damun mu a cikin wannan harka na noma shine samun fili a yi noma la Allah zaka ce to ga filaye na zube ko ina to amma kaga shiri na doka wanda ke dangane da yanda za a yi amfani da filaye na noma a nan kasar mu Ghana yana da wuya sosai isa babban matsalan da ke fuskantar yawayewan matasa kenan da ke da niyan yin noma amma ba su da fili. Na biyu, matashi yau noma kowa ya san ayi noma a ci amfani ta sosai, to yana dangane da arzikin da ke tare da wannan matashi, saboda kayan noma yau yayi tsada, shi yasa dole matashi she in yana da kudin da zai iya ya taimake shi yin noman, sa'annan ya iya yayi wannan noma. To in ba haka ba, za a samu ana noman daidai je yanda za a ciyar da gida ne, amma ba a yi a ci amfanin shi. Ayi aikin noma a ci amfanin shi sai in noman ya iya ya girbo abinda za a iya a kai kasuwa. Sannan na uku shine yawayawan wurin da muke samun mu haya, saboda mu yi noman mu gurare ne dake da nisan sosai, suna kauyuka masu nisa da gari. Wayannan kauyukan nan hanyoyin su ba abinda mutum zaka iya ka ce gaba daya zaka tashi ka je ka komo ba, kisa ya bari in an yi noma yanda za a yi a shigo da abinci ma a gari yana sa manoma da yawa muna bashi. To masalolin na da yawa sosai. Ga masalan da muke fuskanta na wurin hadar yau, dumamar yanayi ya bari yau matashi zai yi noma ina tsoro. Da farko muna iya mu ce mun fara noma a wannan wata kin wannan sati, saboda mun san yanda hadarin ko ruwan sama take. To yau ba haka bane, yau mun rasa ya zamu yi. Gashi kuma a kasan mu bamu da wani abun da zamu dogara kai in ruwan sama ta kame. To dole she dai mu saura haka nan, muna jiran in ruwan sama ta zo sa'annan mu yi aikin mu na noma. To wannan duka yana sa mu cikin masaloli da yawa.
Da ƙarshe dai yayi kira da gwamnati da ya taimaka wa matasa masu sha'awar noma da waɗanda dama suke cikin aikin noman.
Shi yasa amu namu kan amu manoma, musamman matasa kamar mu waɗanda muka yi very innovative, muna lura da ababen da ke tafiya, muna lura da abun da zai taimake mu, da abun da ilimin kimiyya ya danganta ya kirkiro zai taimaki noma. Muna la'akari da wayannan ababai, ba irin noman da mu muke yi ba. Shi yasa zaka ga matashi yayi noma shekaran ga shekara da zai zagayo ya ce a bai yi, saboda ilimi ya nuna cewa ruwa za a yi karancin ruwa da sauransu, bai yi. Sa akwai masaloli da yawa, amma yau abinda matashi ke nema shine farko gwamnati yayi kokari ya duba yanda za a yi matashi ya samu fili a cikin sauki da zai iya yin noma. Na biyu, gwamnati yayi kokari ya sarrafa ya gyara wayannan filaye, saboda fili da kanshi samun shi daban, gyara shi daban. Gwamnati na iya taimaka ya gyara fili, in ma ya iya ya samu ma matashi ban ruwa yanda za a yi matashin bai dogara da ruwan sama. Sa'annan a nemo ma matashi kayan aiki. To wannan ya ishi kowane matashi a kasan ga, saboda matasan kasan ga ba makiyata bane kawai, ababan ne ba su. Sa'annan matashi na ganin bai daukan sauran abunda ya wahala ya tattara ya je ya zuba a gona, gari ya waye ya tashi ya rasa abunda ya tattara shekaru, ya zama mai biyu babu. Shi yasa kiran da muke kenan.
Gwamnati dai ta ce tana kan manufar inganta aikin noma a Ghana ta hanyar samar da horo da fadada ayyuka da damammakin kasuwanci. Hawa Abdulkarim Yonfaniya, muryar Amurka daga nan Accra, Ghana.
Kafin mu ƙarƙare shirin namu, bari mu leƙa filin ƙwalamarmu, inda wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Yonfaniya ta sake dawowa tare da bakwar da ta gayyato mana.
To har ila yau muna tare da Kubura Diamond, wadda aka sunanta dai sosai Kubura Ibrahim.
Ko na Adiza, company mu ne Adiza ta Kubura. Ya. Mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Masha Allah. Sai wani abinci take da famuna?
Oh, salad.
Okay.
Salad.
Ga kisan wasu kasashe na yin nasu.
Ni da salad na healthy salad, simple.
Okay.
Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwar shi ba, kai ka samu diarrhea, kai ka samu food poison.
Okay.
Salad na san wadansu yau dai ban sani ba, those days ruwan gota ake zuba ma salad. ruwa dai na cikin gata esa ina bo abin da bai da kyau na shi shiga cikin kisan kan da yake nan esa salad din da kai salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako kasa ako dauda jikin salad in baka jara salad da kyau banka na sai da abinci ka ba mutane food poison an zo ana bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankarin kankarin cicile dauda dauda jiki sai zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na yin gan blender na yin gan grater na yin gan slicer amma na fi son doki anu nan na yin mun nan gajiya in tan kwama ne shede na nika cikin asanka aka mi ho ya sora mini sanzo yi carrot na in slices kana na kan chopping board rain and the kaifi shin kawo green pepper in zone slicing shi kana na shin ka sprinkle kuma na da dauda in zone jajjara shin zone yanka shi kana na shin kawo radish shi kuma zone slicing shi kana na yanyanka shi kana da na yaka na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na in boil salad in yeda na in dafa liver
anta
na dafa na kayan shin duki anu na murza shi in chicken kuma ne na dafa chicken na naka chicken thigh she in shred shi in duki anu na in chire flak na zazzware shi
kamar da ke dambu
shin aji aka ninki shin aji shi ya dry sa salad din na kawo bowl gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na yabon su saran sa starches da su sardin amma cream nan da yana nan isa na kawo shin kawo tray na nice tray shin zo fara na lay salad din cikin tray na na shirya shi ne in rectangle shin ba second bayan shi
shirya ki kewa
shin kewa ya shin zo sa green pepper the next slice is circular and is it green and cucumber na manje cucumber na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na zo zuba kai shin kawo yellow corn zo zuba kai in kawo spring onion zo zuba kai in kawo in ako pema na yin sa pe kai she enzu oiling liver na she zo zuba kan salad she na muza she spread in shi kai chicken nan kuma na shred in shi she zo zuba zuba kai ba mix so na arrange
amma kazin da kika ciciri
she zo zuba shi kuma kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa naman kaza da liver salad cream na indoki kato de indiba kama sidinga guda sidinga sometimes
kuma shi kai nan duka sana kawo cream nan
sometimes kuma ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please in kai kana so don su ba su son cream because of healthy lifestyle it's better you eat salad without cream and liver the chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it she sa on the side she can go for zone sack she aji to wannan salad in ka ci she kwana she gobe da safi
da me ake cin wannan
brodo ka ci da shi brodo ka ci da shi pano ka ci da shi jollof ka ci shi kadi haka nan ka tattauna kuma kana shan tea da shi bread ya kaka nan da ka ci salad din
wannan salad din gane ne ko dai salad
din dai na gaggama ko ni na gari aha na gaggama wadansu kuma su yin su sa cream su mix inda ki serve table etiquette ka ki mix ba shi
ka kira su yin jima a ciki kisan wani salad ana yi bai jima sai
ba sa ka ki sa naman ciki liver nan ka ki sa ciki naman kaza ma ka ki sa ki separate duka ne inda zo a ci sa ga green pepper chicken separate bowl da salad da kan shi separate bowl da spring onion da cucumber da radish da liver da chicken da sardine
ko wanne
da suna kan table sai wanda dai ci yazo shi da kanshi bai son won though a lot of people are allergic to a lot of things me shi da kanshi ya select wanda yake so in chicken fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi
haka nan ya jima
bai komi chicken fridge amma starch is the sardine da ka bude don ba kai ka bude ka sa chicken fridge dai da kyau, it becomes poisonous. In kina so ki sa cikin fridge, she ki zuba cikin bowl, cikin ki sa cikin fridge.
Haka in kina da staki, staki. Yana cikin gwangwani.
Bai da kyau, ba sa gwangwani cikin fridge. E saka ki bude ma, in ba ki yi ready ki ci ba, ka bude. It's poisonous.
Me yasa yi poison?
Because of the can. Kin ga yonga ko cancer, ako ciwo ciwo dewa. Na ji we cikin abinci mu da muke ci shike kawowa. Ina gan kaman in kai ga da ba mu pay attention. Maybe muka sa ankali ya yabo lifespan mon eh mu mata muke mu muke samun cancer pa isa muka duba wanga abuduka ya ye stop in shi
masu sauraron mu anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗan sa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya